أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saki saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junan mu abin da zai amfane mu duniyar mu da kuma lahiran mu yau Laraba 7 ga watan 12 miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wataala muke roka da ya mana jagoranci kan abin da zamu yi karatu a kai kuma halkan mu ta farko yau halka ce ta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna nan a cikin littafi na Bulugul Marami shafi na 118 hadisi mai namba 1559 irin wannan bugun nawa malam yace ban shigo latti ba an kai ba haka bane yace malam yace zamu tashi a hadisin Usman radiyallahu ta'ala anhu malam yake cewa wan Usman radiyallahu ta'ala anhu kale yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza faraga min dafnil mayyiti idan aka idar da birna mawaci wa kafa alaihi sai ya tsaya akan wannan gawan sai ya tsaya a gefen kabarin an gani ko misali wannan ita ne gawan sai manzon Allah ya tsaya haka wa kala sai ya ce istaghfiru li akikum ku nema ma dan uwanku gafara wasalu lahu tathbita ku roƙan masa Allah ya bashi ikon mai da jawabi fa innahu al'ana yusal domin yanzun nan za a fara tambaye shi yanzun nan za a fara tambaye shi mana wannan dan uwan naku to ƙara tsayawa ku mai addu'a ku roƙa Allah ya bashi ba ana nima mutum tambaya kabari ba man rabbuka man nabiyuka ko ba haka ba to wayannan tambayoyin su ne aka ce ku roki Allah ya bashi ikon mai da jawabi domin yanzu nan za a fara tambayan sa to wannan hadisin yana daga cikin hadisin da yasa aka sama sabanin fahimtar malamai malamai na farko suka tafi akan cewa da aka ce istaghfiru li akikum ku nema ma dan uwanku gafara to su suna ganin daidai ne za a yi sai kai ka ce rabbana atina wannan mai yace allahumma ghfir lahu wannan yace allahumma ka su fahimtan su kenan kowa da daidai ne za a yi addu'a ba za a taro ana cewa istighfari kaba 11 Allah ya yabe zunuban sa falaki da nasi duhun kabari kuncin kabari matsuwan kabari azaban kabari Allah ya dauke masa suka sha kowa yayi addu'an shi daidai an gane wannan wannan hadisin ne suka kafa hujja da shi malamai na biyu suka ce wannan hadisin da kuka kafa hujja da shi mu ma shine hujjar mu domin me manzon Allah ya ce ku nema masa gafara jam'i ne ko daidai ne suka ce mu a wurin mu jam'i ne wayancan malaman na farko suka ce to kuna da hadisi da yazo ya nuna cewa sahabban manzon Allah a jam'i suke yi suka ce ko da ba mu da shi cewa a jam'i suke yi lafazin da ya nuna ku nema masa gafara sanan wancan ɗayan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa mutane ba za su taba taruwa ba ɗaya daga cikin su yana yin addu'a saura suna cewa amin amin face sai Allah ya ansa addu'a suka ce mu da ma bukatar mu shine Allah ya mene Allah ya ansa addu'a to liman yana ta Allahumma ighfir lahu muna amin Allahumma arhamu muna amin Allahumma ij'al jannata manzilahu wa wasa'ahu muka ce amin sai ya zama mene sai ya zama damuwa ya zama laifi suka ce to wannan shine yasa yanzu an yi rasuwa an je makabarta sai ka ji wasu ce a kalli gabas ai addu'a ba sani ban kun taba jin irin wannan sai a je makabarta in aka je makabarta sai a ce kowa ya kalli gabas ya yi addu'a shi daidai an gane to wasu kuma malamai suna ganin a za a haɗu ne a masa jami'i domin a fahimtar su ni ma fahimta na kenan cewa Allah yana so a zo masa a jami'i ne shi yasa da za a yi sallah ta farilla aka ce a hadu a yi jami'i warka umar raki shine din a yi jami'i idan aka zo maganar azumin watan ramadana sai ba ce kowa yayi a watan da ya ga dama ba wannan yayi a august wannan yayi a february wannan yayi a mayu sai aka ce a zaba wata daya a zaba wani mutum kwara daya a zaba to Allah ya tsare azaba mutum daya wannan mutum ya zo ya jajja hankalin mu da yawa wallahi Allah to ya sa ya janye mana shi to sai suna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ma nake ni ma fahimta nake domin da azumi ma ba a ce kowa ya a watan da ya ga dama ba sai aka ce a taho gaba daya idan an yi da azumi za a yi sallah karama ko ai ba a ce kowa ya je wani fili ya sama wurin da zai yi ba sai aka ce a ƙara haduwa kenan wannan ya nuna maka cewa Allah yana son mutane su zo masa a hada ne ba a warwatsa ba an gane wannan to kaga kowanne dai mutum ya rike to yana da madogaransa ni maganar da nake a nan wurin shine a cewa mutane su daina yin addu'a a jami'i kuskure su kuma wancan da suke cewa a kalli gabas a ce musu a'a sun yi kuskure shi ma kuskure ne shi in ya ce zai kalli gabas zai addu'a shi kadai ka bar shi yayi kai ma da za ku hadu ku yi a cikin jami'i a bar ku kayan ku an gane wannan a bar ku yi kayan ku shikenan ba wani abin nan ko da dai cewa akwai wani bawan Allah shi yana cewa shi yana roƙon abu daya ko da mutane sun yi addu'a ɗai-ɗai-ɗai to in za a dawo sai a dawo a haɗe ɗin kamar yadda aka taho makabartar a jere to in za a tafi a taho a jere ɗin maimakon wannan ya gama ƙulhuwar lawun shi kawai ya tashi ya wuce a tsaya a roƙa masa a yi addu'an a yi addu'an sai a tafi gaba ɗaya an gane wannan yawwa mu ma haka muke Allah ya yafe mana hadisi na gaba مالن يكي تشوى وعن دمرة بن حبيب أحد التابعين قال يكي تشوى كانوا يستهبون إذا سويا على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل رضي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم mana wannan hadisin Jamra yake cewa kanu su sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance yastahibuna suna so idan suwiya alal mayyiti qabruhu idan aka daidaita kabarin mutum mana an gama zuba kasa an daddabe din nan haka ko ba za ta tara kasa ba haka aka ga wannan to idan an gama wannan wan sarafan nasu wasu mutane ma sun fara tafiya sun jujjuya to a samu wasu bayin Allah su tsaya ko dai dan uwan mamacin ko wani abokin mamacin wasu dai su tsaya dai dai wurin kabarin sai su ce mene ya fulan ya wane an gani ko za a kira sunan shi misali sai a ce ya sahuhumi ka gani ko kul la ilaha illallah ka ga yana cikin kabari ba ya mutu amma za a kira sunan shi saboda mene an ce ana gama sa mutum a cikin kabari aka juya za a fara tafiya za a dawo mai da ran shi har ma yana jin karan takalmin ku haka manzon Allah ya ce kuna juyawa haka zaku tafi za a dawo mai da ransa za a dawo mai da ransa to shine haka ke kaga yanzu mutane sun fara tafiya to a samu wasu su tsaya sai su ce mene ya fulan ya sahuhumi qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah za a maimaita su nawa su uku za a ce la ilaha illallah kace la ilaha illallah kace la ilaha illallah ba wai da sauri kamar yadda muka yi ba yanzu in kace la ilaha illallah sai ka dan tsaya sai kara maimaitawa la ilaha qul la ilaha illallah kace la ilaha illallah sai ka dan tsaya sai kara cewa qul la ilaha illallah kace la ilaha illallah su uku kenan
sai ka kara cewa ya fulan ya sa hungumi a matsayin misalin nan kan mu kira sunan wani ya jawo shi ko mushe ya Muhammad Sani a la ilaha
illallah ya ci fa
ka gani go ka ga abin da ka je da ba ka san ka ci fa din ne yau ya fulan ya sa hungumi kul ka ce kage yanzu an zo na biyu rabbiyallahu ubangiji na shine Allah wa diniyal islam addini na shine musulunci wa nabiyyi muhammad annabi na shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan abinda ake so kenan a tsaya ai shine abinda ake faɗa a kasar Hausa ana cewa talqini sai ka ji an ce ku tsaya kuma yi talqini allura ko koda yazo lati za mai talqini allura to muje gaba ko yazo lati za balanta ma a makabarta ana zuwa lati ne sai makaranta ko to dan makabarta an ka mutu ma baka jiro lati ba lokacin da ka mutu lokacin ma wani zai kara mutuwa ah wani ma lokacin yazo duniya ah kai kuma ya zai ka mutu wani yazo ya mutu ya abinda kake magana ke yau wato an hankali ya dauka mu eh arma yawa an gani to za a shine ake cewa talqini za a lakkana masa shi mamacin kalmar shahada koda dai kaga abinda malamin ya faɗa rawahu sa'id ibn mansur sa'idu dan mansur shine ya ruwaito wannan hadisin amma mawqufan ya tsaya ne a kansa an gane wannan ko kaga wannan mutum bai ce manzon Allah ne ya faɗa haka ba an gane wannan to sai wasu malamai suka ce wannan hadisin su a wurin su ba za a yi aiki da shi ba su a wurin su wai bid'a ne an gane wannan su a wurin su wai bid'a ne yana daga cikin ruwayan wannan damra din suna suka ce su ba za a yi aiki da shi ba to amma wannan mu a fahimtar mu kuskure menene dalili hadisi na gaba imamu tabarani daga hadisin mali abi umamata marfu'an shi kuma ya daga shi kai tsaye yace har wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya faɗa yace a rika yi wa mutane talqini ka tsaya a bakin kabarin ka ce wane da kana su ko sai ka kira sunan shi wane kul la ilaha illallah kul la ilaha illallah kul la ilaha illallah an gani ko radiyallahu wa qul radiyallahu wa dini al-islam wa nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce za a tsaya a faɗa wannan ko dai yaran mamaci ko yayyin mamaci ko kannan mamaci ko abokin mamaci in ba a samu ɗaya daga cikin wayannan ba to al'umma musulmi a samu wani wanda zai tsaya gaya ma wannan limamu ko wannan mai rasuwan wannan abinda manzon Allah ya faɗa to su wayancan malaman suna ganin tilla an ce ruwaya na farko mawkufi ne to sai a ce wai bid'a ne akwai za ka rubuce-rubucen da wasu suka yi suka ce wannan hadisin ba za a yi aiki da shi ba ba za wani ba zai rasu ba ka je bakin kabarinsa kana cewa ka ce Allah ɗaya ne ka ce menene ma ka ce la ilaha illallah wai suka ce ba za a ce haka ba to mu abin da muke la'akari da shi shine hadisi koda da ifi ne in dai kan at-targhib wa tarhib ne to ana aiki da shi wannan ka'ida ne na malaman ulumul hadis an gane wannan ka'ida ne na malaman ulumul hadis Allah ya yafe mana hadisi na gaba wa an buraidata bin al-hasib al-aslami radiyallahu ta'ala anhu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace nahaitukum an ziyarati al-quburi na hana ku ku rika ziyartar makabarta da ko ko na hana ku ku rika ziyartar kaburruka fazuruha yanzu an cire wannan ku rika ziyarar makabarta ku rika ziyartar kaburruka wato farko-farkon musulunci yanayin abubuwan da mutane suke yi sai aka ja layi to bayan musulunci ya shiga jikin mutane ka'idoji na ziyarar kabari ya zo sai aka ce to yanzu an halatta kowa ya rika zuwa ziyarar kabari hadda mata aka ce hadda mata za su je makabarta ziyarar yan uwansu da suka rasu ko ziyarar mijinta da ya rasu ko ziyarar makwabta da suka rasu duka za su ci to amma Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya kasance yana fadan wani abu cewa tu da sunnasu ala qadri ma ahdas ana kirkiran mu mutane ka'idoji da dokoki gurgurdan abubuwan da suka kirkiro mu da kaunan su Allah ya kawo mu wani lokaci wanda wasu matan in sun je makabarta birne birne suke yi ko ba haka bane arma birne birne suke yi to kaga tilla sun kirkiro mu kansu wannan abun ita ma shari'a sai ta kirkiro musu wani doka da zai dace da su menene dokan sai a ce to an hana mata zuwa gudun kar a ganki a cikin makabarta a ce ba ziyara kika je ba ba ziyara kika je ba kin je birnin abu ne kaga an tsane mata mutuncin ta ko ba haka ba kuma gudun kada ƴan uwan mamata su rika tunanin cewa gawawwakin ƴan uwan su ya nace to sai a kara a sa musu dokoki cewa mata ba za su je in kuma har mata za su je ziyaran kabarin to sai dai su je a gungu an gane ko ba kuma mace fara ɗaya ba sai a je irin kamar su biyar da kuma maza yana dai ana kallon ku duk abin da aka yi an gane wannan to shike na'am a yaro karami ya zata mai wayo mana ko ba haka wani in dai yaro karami ne zata mai wayo amma su je a cikin gungu kamar su biyar da maza kamar guda goma a zo ziyaran ka yau to shike nan wannan wani abu kaga a wannan hankali ba zai taba yadda cewa dukan su 15 din nan sun zo da zuciya mummuna su yadda a sa wani ba cikin kabarin wani ba zai yi wuya mutane 15 a ce duka zuciyar su ta markade ta lalace a hada baki da su a iya sa wani ba kabarin wani zai yi wuya an gane wannan to almuhim dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko da dai wannan ruwayan ta zo da ba ruwayan da muka saba da ita ba ita wancan ruwayan ta fi shahara shine kuntu na haiku kaga kuntu ne wancan kuntu na haitukum an ziyaratul qubur sai manzon Allah ya ce ala fazuruha ita ce ruwayan ta fi shahara ma'ana na kuntu na haitukum na kasance da ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ina hana ku zuwa ziyaran makabarta ala ku saurara yanzu fazuruha ku rika ziyartar makabarta me yasa manzon Allah a wancan hadisin ce fa innaha tuzakkirukumul akhirah ita makabarta tana tunatar da mutane lahira ko ba ku lura ba domin idan ka je makabarta in ka tsaya haka a gaban kaburukan sai ko a bayan kaburukan in ka kalle su haka sai ga duk nan wurin fa wai mutane ne a cikin wayannan mutanen akwai wanda ya fi ka kuɗi ko ba haka bane a cikin makabarta duk kuɗin da kake ji da shi in ka je makabarta sai ka ga ga wani nan ya fi ka kuɗi kuma ya mutu in shekaru ne haka ne ko sai ga wani nan wanda ya fi ka shekaru nan ya mutu in samartaka ne yarinta ne malam Muhammad Sani za ka ga wani nan shi ba mamaki ma ranar da aka haife shi a ranar ya mutu in mulki ne ya mai anguwa za ka ga sarki nan ma ya rasu an binne shi in talauci ne sai ga wanda ya fi ka talauci ga shan shi ma ya mutu manzon Allah ya ce to ita lahira ita makabarta kai tana tunatar da ku lahira ne za ka ga in karfi kake ji da shi to ga wannan wanda ya fi ka karfi kuma ya mutu in rashin kunya ne to ga wannan wanda ya fi ka rashin kunya ga shi nan shi ma an gama da shi ya mutu in kirki ne kai ne ladani ma karshen kirki karshen kirki kenan ko sallah ma ba ta wuce eh malam Muhammadu karshen kirki kenan ai
ya ce wata mu ne
fa eh shine manzon Allah yake ala fazuruha ku zirketa fa innaha tuzakkirukum al-akhirah ita wannan magabatan tana tunatar da ku lahira ne duk abin da kake takama da shi akwai wanda ya fi ga gashi na kwanci a wurin an gane wannan za mu je hadisi na gaba gashi nan ma mallan ya kawo ka gani ko ashe na yi sauri ne kawai a wani ruwayan zada tirmidhi ya ce fa innaha tuzakkiru al-akhirah ita ziyarar makabarta tana tunatar da mutum lahira ne a ruwayan ibnu maja cewa yayi ko ruwayan ibnu maja ta hannun abdullahi ibn mas'ud wa tuzayyidu fi dunya tana sa mutane kuma su rika hujan duniya domin zaka ga duk wannan fadi tashin da ake yi ake zuwa makaranta ayi kaza ayi wannan ana neman kudi dukan haka za a muta bar kudin kuma ba mu dai ba mu sani ba a nan garin ku yanda kuke yi mu a can duk kudin ka ba za a sa maka ko kubo a cikin kabari ba Allah wallahi mu haka garin mu ake ai ka san ba ta gaban kabari ne ke tsayawa na'am to karatu daidai to kiriya shikenan an zo daidai duk kullun nan haka za a barka kai kadi a cikin kabarin ba ko kobo
wani ma
wukan naman ma da kake kat wani zai ce na kama ba haka ba a haka ba a yi in mutum ya rasu yana da yana sana'ar wuka ma to kaje war ya ce ma auci ba baki na kaji wannan to
ko ga tari
wasu ba sa cewa sun kama rumba kuma ya rumba na magada ne
ai shi ma ya ci
kati
warai kuwa
kati to shikenan wanda ya ci na wani to shikenan mu je gaba an gani ko to duk abin da kake ta nema din nan na duniya ba abin da zaka je da shi kabari face ne kabari da kabari ne kawai zaka je da ita to wannan sai ya sa mutane su ƙara gudan duniya cewa ashe duk wannan zafin neman da nake tagi in wahalar da kaina nayi wannan ashe in na mutu ba za a hada da kudin ba to wani sai ya ƙara shiga taitayin sa sai ya ƙara kiyayewa duk abin da zai samu sai ga ya kiyaye ya tabbata ta hanyar halal ne duk abin da yake ta haram ne sai ga ya guje shi saboda ya san in ya mutu ma a cikin kabari zai ga abin nan an gane wannan to shine wannan ɗayar ruwayan tace wato zaihidu fi dunya tana sa mutane zuwa makabarta yana sa mutane su ƙara gudan duniya su ƙara takatsan tsankan abin da suke nema ai akwai guda ɗayan mako da aka ce a rika zuwa ziyara shine asibiti idan ka je asibiti za ka ga wannan ya fi ka kyau amma bai da lafiya in ka je asibiti za ka ga wannan ya fi ka mukami amma bai da lafiya in ka je asibiti za ka ga wannan ya fi ka kuɗi amma bai da lafiya na'am
cokali
da ya ci cokali da ya ka jarumu ma ya faɗa wani magana wannan mara lafiyan ya ɗaga ma hannun shi ya ci cokali ɗaya na abinci ba zai yi ba to kai idan ka je ka gani sai ka ƙara cewa ashe ni ba wayo na bane Allah ya banda lafiya rahama ce ta Allah ya sa ya ta lallube ni kawai tunda in kuɗi ne ana siyan lafiya da kuɗi ai wasu da sun siye ta ko ba haka bane ya tsira duwa me na in aka ce lafiya naira miliyan 10 ne ba zai siya ba lokacin da yake wannan rashin lafiyan
Allah wakalla ga dan uwata ma da dan uwan shi ba lafiya
wani
dan uwata
ya dan uwan shi rashin yanzu
suka fi abuwa
yau kwanaki to gagan in an ce ta
yace ma doctor ba yace doctor yace mai nan da awa biyu zai mutu yace ba abin da zaka iya mai yace babu yace kudi bai da
Allahu akbar Allahu akbar to kun ji
mun je dai da
manyan masu kudi ce
aka ce ba a ganin ta
yana asibiti
yana asibiti
wallahi don an fara bari sai mu je mu gaishe shi a'a ciwo ya kara tsananta subhanallahi jinin yayi low to Allah ya sa yayi sama ba kuma ya haiba ba ya dawo ya taso din haka za mu sa shi addu'a ya insha Allah Allah ya bashi lafiya Allah ya sa kafara to zuwa asibiti yana sa mutane su ƙara shiga taitayin su da kyau duk abin da kake tunani akwai da wannan menene muka aka da maulidin nan ne ko akwai ɗakin da na kasa shiga asibiti mutum ne kaddar irin masu harkar aikin nan na walda haka menene ya faru kawai sai abin yayi bindiga duk jikin mutumin ya kone ya salibi a Kaduna can ba wai nan garin ba anan ma an yi haka
yanzu akwai abokina wanda mutai haka yanzu
wallahi ni na kasa shiga dakin naga wannan bawan Allah na kasa
ni ma tun da je lan Kaduna ne naga wani ni ma hayo ban sake za su ba ba wani
na kasa
mallan ya fushi wani wannan ni ma ji sauki ba sarki ya ta wuce muke daki ya kai yake
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa
inna ilaihi raji'un shida kai shida kai sai
wallahi ni na kasa shiga an ce na shiga kaga dani na miji ne na shiga na cewa yana da
yabo mai ne wannan cikin muke kare
masa inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un yi tuna kuma gunde
to kone ya kokone haka ba gaba daya na ce ni ba zan iya shiga ba sannan akwai wani asibiti Barau Dikko kuma an ce dalibin nan makaranta akwai wani akwai asibitin nursing home a nan Kaduna da naje naga wani abu kokolwa ne ya kasa dauka mutumin kaman ya karye ne aka gude nan din fa aka sa wasu karafuna sannan aka sa wata igiya haka aka yanda kika ana yi ma moto an guguda ba an sa karfe ba karfe ba wannan shi aka guguda ba aka sa karfin sannan aka daura kafan ga aka an kafan na shekai ni ba zan yi ba wannan ziyaran ba ai za a yi wannan ziyaran da ni kuwa ai daga nan ni na fito waje to shine manzon Allah yake cewa ka rika sallallahu alaihi wasallam ka rika ziyartar marasa lafiya za ka ga abubuwa kala kala na ban mamaki za ka ga wani nan ya kwaye ba nan ya cire ka suranta ka ga mutum bashi da hanci nan yayi hadari nan an yanke dika irin wayannan abubuwan ne ba
za mu fadi wani za abun nan
bom haka bom inna lillahi
ina bugewa ta shi da shi alamun da kullin gidan ne hannayen su biyu kuma duk
sun kone
ya yi an yanke su gaba daya kuma iko Allah bai mutu ba ya warke amma ba iko ba
ba hannu
wallahi gani yayi akan hanya ne tauka wai irin
eh gurnet ne irin gurnet din nan wanda ake budewa ya wurga ma eh irin shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kara sani amma an sha wuya to idan kaje azumi za ka ga irin wayannan abubuwan dan halin da kake ciki sai ka kai ka gode ma Allah iya ka ci ka ce kai ba ka da kudi a ajiyonka to sai kalla wannan fa shi lafiyar ne babu Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana wani abi hurera zamu tsaya nan wani abi hurera radiyallahu ta'ala an yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la'ana zairatul qubur bazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci matan nan da suka mai da dabi'an su ya zamanto ko da yaushe suna makabarta Allah ance su ko da dai wannan hadisin wasu malamai suna ganin farko musulunci ne kafin a faɗa wancan hadisin kuntuna haitu kuma an ziyartu kubur ala fazuruwa an gane wannan wasu na ganin an faɗa wannan hadisin kafin a faɗa wancan kenan wannan hadisin shine ya fara zuwa farko wancan hadisin da muka karanta shine ainihin hadisi na ƙarshe akan shi manzon Allah ya bar al'umma cewa da hana ku zuwa makabarta ko to yanzu na muku sassauci da rangwame kowa ya ziyarci makabarta sai aka ce to ai a wannan hadisin ai baka ji an ce banda mata ba ko an ce banda mata da manzon Allah ya ce yanzu ku ziyarci makabarta an ce banda mata malaman shi amma suna daga cikin hadisin da suke aiki da shi cewa mata ma za su je makabarta din a za su je mana ai ku ahli sunna ma za su jije kawai dai in za a je to akwai tsari ne shine muke magana kuma wannan abin da aka kirkiro shi yanzu na mata su rika zuwa makabarta suna bibirna abubuwa shine dalilin da yasa mafi yawancin garuruwa aka jajjawo mata layi akan zuwa makabarta musamman ma dai ita kadai amma in za su je a cikin gungu to za a iya daga musu kafa wallahi ta'ala alam allahumma anfa'na bihi darasi na gaba arma ko malam muhammad to muje kiyo shabi na nawa arma malam muhammad shabi na 40 shabi na 40 lalle malam muhammad ya kiyaye malam yace bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim wa tamnawul janabatu mawani al hadathil asghar janaba tana hana abubuwan da hadasi karami yake hanawa duk abin da ka sani idan mutun yayi fitsari ba zai yi ba a musulunci janaba tana hanawa duk abin da ka sani idan mutun yayi bayan gida ba zai yi ba a musulunci to janaba ma tana hana shi malam yace ma a ziyarar taharimi tare da ƙari ma akan wayancan idan da idan mutun yayi fitsari ba zai yi sallah ba to ita janaba ta ƙara ma akan wannan shine mene taharimi qira'atul qur'an ta hana ta haramta karanta alqur'ani mutum yana cikin janaba ya karanta alqur'ani ya kace ba yadda ba illa alayata sai dai aya daya wa nahwaha da makamancin haka ala wajhi ta'awudi bisa fiska da neman tsari ma'ana za a yadda ka karanta aya daya ko aya biyu ko dan neman suma dan neman tsari kamar misali da karja uku aya nawa ne ba aya biyu bane to ka gani ai laqad ja'akum kariyani ko ba haka ba in kana karanta laqad ja'akum Allah zai kare ka to sai a ce bara karanta ba saboda kana janaba haka ce a zaka iya karanta wa'annan ayoyin don neman tsari kaman ayatul kursi kaga din yawanta aya ɗaya ne ko sai a ce bara karanta ba haka ce ka karanta ta kaman falaki da nasi aya nawa ne aya 11 dukan su bi ko 11 ne nake kirkin su sha daya duka to kaga an yadda karanta su saboda me ne aka yadda karanta neman tsari li ilabi saboda mugaye makiya an gani ko sai karanta Allah ya shiga tsakaninka da su mu Allah ya shiga tsakanin mu da su warruka koko dan yin ruqiya aljani ya kama matanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kana cikin janaba kuma ba mamaki mata hada ita ne kuna cikin janaba aljani ya kama ta to sai a bacce kawai ta fara gudu haka ce a kawai sai ka kamo kanta sai karanta mata ayatul kursi da falaki da nasi da abin da ya sawwaka dai na ayoyi na alqur'ani wanda zai sa wayannan aljanin su bar jikin nata tafi can su koma kan duwatsu wal istidlali koko dan shiryarwa mutum ne ya zo yana karanta alqur'ani a gefen ku sai yayi bata to haka ce za ka karanta za ka gyara masa misali mutum ya zo yana karanta Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sai yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saka cha arrahmanir rahim ka gyara mai me yasa ka gyara mai saboda yayi kuskure an shiryar da shi yanzu ko ba haka ba bismillah wa dukulul masjidi haka nan janaba tana hana mutum ya shiga masallaci idan mutum yayi fitsari bi arula ba zai shiga masallaci ko ba haka bane to sabanin janaba ita janaba idan tana jikin mutum to mutumin nan ba zai yi mene ba zai shiga masallaci ba wal muktafi koko zama a cikin masallacin malam sai yace to mun gama da wannan allura za mu shiga sabu yace wal gusubin janabati mustamilun alal fara'id wasu nan yanzu za mu shiga farallan wanka ne ba mu ci gaba ko mu tsaya to mun tsaya nan Allahumma anfa'na bihi kana da karbin hali ba ma kada littafi amma kana cewa ci gaba to aya ko wanda yanzu suke yi ba mun faɗa ba ai mun faɗa cewa a nan wurin akwai wanda sun sassauke ko wayannan mutafa akwai wanda sun sassauke yanda muke yi yanzu ana yin muraja'a ne ko ana maimaitawa ne kuma yanda muke maimaitawa wannan zai yi yanayin yanda malamin a baya fassara maka mu yanzu kaje wata sabuwar Hausa ko ko kaje wani bayanin sabanin bayanin da malamin ya maka a baya shi ilimi haka yake da za ka karanta littafi so goma kowane karantawa an kai sai ka ƙara fa'idantuwa da wani abu daban wanda a baya ba ka karanta fa'idanta ba Allah ya yafe mana akwai wani malamin mu Allah subhanahu wataala ya saka masa daliri ya ce ya karanta wani littafi ya kai so 60 da wani abu an gane ku kamar wannan littafin sai ya ce ya karanta shi so 60 da wani abu Allah ya yafe mana sai sira sira kuma dama ba mu sa sabon littafi ba to zamu tsaya nan in akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu zamu hakura sai ayi sallah to bismillah a fili ne mana za dan matso kusa da daidai wurin kanshi za a tsaya sai a faɗa amma ba wai za a daga murya bane sai a ce ya wani ka ce la ilaha illallah to Allah ya saka da alheri Allah a sa a cikin jakan mana Allah ya saka da alheri Allah ya biya bukata an gane za a matso daidai wurin ka san idan an sa mutum a kabari ba an san inda kanshi yake ba ko ba haka bane to za a matso daidai wurin kan sai a faɗa yanda kai zaka ji na kusa da kai da akwai wani mutum a kusa da kai da akwai wani mutum a kusa da kai shi ma zai ji sai ka ce la ya wani ka ce la ilaha illallah ya wani ka ce la ilaha illallah ya wani ka ce la ilaha illallah sannan sai ka ce ya wani ka ce rabbi allah wa dini al-islam ko wa nabiyyi muhammadin za a faɗa ne ba wai a zuciya zaka tsaya haka kawai sai ka ayyana a cikin zuciyanka ba za a faɗa ne gaskiya wallahi ta'ala alim bismillah wani tambayan malam mahmud yau ka canza wurin zama yaya tunanin ka ba zan gane ka ba kawa malam mahmud
ai yana tsoron inquiry
ai ba ba hula ka sa ba ko niqabi ka sa ka san niqabi
ya san ba na gari
dan gane ka
shi wannan masalan aiko
mutum a kan
za
yayi da Hausa mana zaka yayi da Hausa ni da ce wane ka ce la ilaha illallah haka zaka yi sai ka yi da Hausa ka maimaita mai so uku sai ka ƙara faɗan na biyu wane sai ka kira sunan shi wane saboda ka san mamatan na da yawa wurin sai ka kira sunan shi domin ya san da shi kake yi wane ka ce ubangijinka shine Allah ubangijinka shine Allah sai ƙara cewa addininka kuma shine addinin musulunci addininka shine addinin musulunci addininka shine addinin sannan annabinka shine annabi Muhammadu haka ake so shine talqini ba al'akari cewa wannan shehi ne ba ko alaji ne wannan a'a duk wanda ya rasulla ya inganta a musulunci ana faɗa to kawai a faɗa wa mutum eh amai kawai eh kana zuwa ce ai wani shehi ne ai ba sai an mai ba ko wani ladan ne ai ba sai an mai ba aka ce amai a kuma wani alaji ne ko mai anguwa ne aka ce kuma ya bar wasulci ma kafin ya rasu ko kuma mai anguwa wani aikin hankali Allah ya yafe mana mu je wani tambayan to ina ganin tambayoyi sun kare to Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muka faɗa ne dai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana magabatan mu gaba daya Allah subhanahu wataala ya jaddada rahama a gare su wanda suka saura da mu da su Allah subhanahu wataala ya sa mu gama da duniya lafiya zuru'o'in mu Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya musu albarka wanda suke kan daidai Allah ya ƙara tabbatar mana da su wanda suke kan kuskure Allah subhanahu wataala ya shirya dan alfarman maiki sallallahu alaihi wasallama dan uwa na baran addu'a biyan bukatunsa na alheri duniya da lahira Allah subhanahu wataala ya biya masa in Allah ya biya masa mu ma Allah ya biya mana bayan bukatocin mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin abin da zai zo ya zamanto damuwa a rayuwarmu ko damuwa a cikin zamantakewar mu da iyalan mu ko damuwa a cikin sana'o'in mu Allah subhanahu wata'ala ya dauke yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almazire manoma yan citta yan acaba yan gongon kowa da yakin sana'ar sa yan kwai yawa alaji yan kwai kowa da yakin sana'ar sa ta kirki Allah subhanahu wata'ala ya kara albarka a ciki Allah ya kara budi a cikin alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyan mu gida da asibiti da wanda suke dauke da shi a jikunan su Allah ya ba su lafiya masu lafiya cikin mu Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiya za ta ci dukkanin abin da zai taso ya tada hankalin mu dare ko rana Allah subhanahu wataala ya mana maganin sa abubuwan da makiyan mu suke shiryawa a zahiri ko a batini Allah ya rusa Allah ya mayar musu da shi kansu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da muka sa a gaba Allah subhanahu wataala ya ba mu nasara da rinjayi dan alfarman mayaki sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قريب ومقدار العظيم أقوي مال موسى إمام بيد الله فيها منا توصل إلى وأن الزماء مكي نكراتو الله سبحانه وتعالى يباش لا فيها الله يتحدك فتن صدن على فرم من زن الله صلى الله عليه وسلم وأن اللورة ديكي فاما دعيت الله يتوتي مسا الله يافي مسا بعدن علمو با Allah ya ce masa Allah ya dawo masa lafiyarsa Allah ya maida da shi cikin iyalansa in kuma Allah subhanahu wataala ya riga ya hukunta sanadiyya kenan to Allah subhanahu wataala ya rangwanta Allah ya rangwanta Allah ya tada kafada dan alfawon mayaki sallallahu alaihi wasallam mu kuma Allah ya kare mu da lafiya da abin da lafiyar za ta ci dan alfawon mayaki sallallahu alaihi wasallam Allah ka mana rowan ciwo Allah ka mana rowan ciwo Allah ka mana rowan ciwo dan alfawon mayaki sallallahu alaihi wasallam Allah kaka daura mana abin da ba za mu iya ba Allah kaka daura mana abin da ba za mu iya ba dan alfawon mayaki sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين